wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro maraba da zuwa shirin na yau. A cikin makon mun yi ta sauraron wakoki na zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Laranto. A yau za mu saurari wakoki na kwaya na Laranto ne a shiri na yau. Mai sauraro sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali a inda za a samu ƙarfafawa da wakoki na kwayan Seventh-day Adventist Church Laranto. Pastor Ishaku Joseph yana shirye kamar yadda Pastor Audu shi ma yana shirye. Mai albarka ne mai sauraro, sai a ci gaba da sauraron mu.
Don't be me now, Jesus Christ, ya bar sama. Thank you. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu. Adventist World Radio, jakar gidan waya, 21444 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a tura mana da saƙon text zuwa ga lambar mu 08026243643. Zan sake maimaitawa 08026243643. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria. Adventist World Radio Nigeria. Ko kuwa ta sakon email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Barkanka da wannan sa'a ta sujjada mai sauraro. Ina da farin cikin in sake saduwa da kai ta wurin ma Allah ibada sujjada a daidai wannan lokaci mai kyau da za mu yi bincike cikin maganarsa. Fata na da rokona shi ne Allah ya ba mu ganewa, ya ba mu zuciya na aikata nufinsa a rayuwarmu. Sunana Pastor Joseph Ishaku. Nasin karatunmu yana samuwa cikin littafin Zabura Sura 139 aya 1 da aya 2. Zabura 139 aya 1 da aya 2 ya ce, Ya Ubangiji, ka bincike ni, ka kuwa sani, zamana da tashina ka sani, ka fahimci tunanina tun daga nesa. Kan maganarmu shi ne, Allah ya sani duka. Za mu yi addu’a. Ya Allah mai rai, Allah mahalici, Allah mai iko duka, yabo da ɗaukaka cikin sama da cikin duniya ya tabbata zuwa gare ka ne. Muna roko ka bishe mu cikin wannan bincike, bari fahimi da gane ya fitar da gare ka ne. Wannan shi ne rokonmu tare da godiya a cikin sunan Yesu Kristi domin kai ne mai cetonmu. Amin. Allah ya sani duka. Sarki Dauda ya duba girman Allah da darajansa da kuma rigasaninsa, sai ya ga ba wani abin da yake a boye a rayuwansa wanda Allah bai sani ba. Ya kuma ce, kwanciyarsa da tashinsa shigansa da fitarsa duk Allah ya sani. A aya na 7 na cikin Zabura 139 nan ya ce, ina za ni in rabu da ruhunka, ina za ni kuwa in guje ma fuskarka, idan na hau zuwa cikin sama kana can, babu inda mutum zai je domin ya guje wa fuskar Ubangiji, babu inda mutum zai je domin ya rabu da Allah. Yunana ya so ya guje wa Allah, amma Allah ya nuna masa cewa shi ne Allah. Har da gudunsa, Allah ya kiraye shi, ya yi amfani da shi. A ƙarshe duka, Yunana ya tafi ƙasar Ninive domin ba da wannan saƙo. Babu inda mutum zai gudu domin ya boye wa fuskar Ubangiji. Shi yasa cikin Zabura Sura 139 nan aya 12 ya ce, ko duhu ma ba duhu ne gare ka ba, amma dare yana haskakawa kamar rana, da duhu da haske gare ka duk ɗaya ne. Ina ne mutum zai gudu ya je ya boye wa fuskar Ubangiji? Yunana ya so ya gudu, amma bai yi nasara ba. Yau wadansu idan sun so aikata wani abu mara kyau, sai ka ga suna boyewa ‘yan uwansu mutane da tunanin cewa ba wanda yana kallonsu, ba wanda ya sani. Za su je suna aikata ayyukansu na zunubi a ɓoye. ‘Yan uwana mai sauraro, da wannan sa’a mai kyau, da wannan lokaci, maganar Allah tana gaya mana cewa Allah ya sani duka. Ko a sirace ko a bayani, idan kana aikata menene, Allah yana gani, Allah yana ji, Allah ya sani. Kuma duk abinda kana yi a ɓoye, Allah ya sani duka. Duk iyakar abinda muke yi a kowane lokaci, ko da dare ko da rana, Allah ya sani. A ƙarshe kuma zai kawo komai gaban shari'a. Kiran zuwa gare ka shine, tunda ka ji maganar Allah ta tabbatar mana cewa Allah ya sani komai da komai rayuwarka, abin da ya kamata ka yi shine ka mikawa Allah rayuwarka. Ka yarda Allah ya zama shugaba na rayuwarka, ya zama mai bishe ka, ya zama mai ƙarfafa ka. Ka boye kalmarsa a cikin zuciyarka a kowane lokaci domin kada ka yi masa zunubi. Ya kai mai sauraro, wani irin ayyuka ne kake yi a ɓoye? Wani irin ayyuka ne kake yi a bayyane? Wani irin tunani ne kake yi? Maganar Allah ta tabbatar mana da cewa Allah ya sani duka. Maganar Allah ta ce mana su ma kanmu ma Allah ya san yawansu. Ba abin da yake ɓoye, ba abin da yake cikin sirri a wurin Allah. Domin haka ka bar yaudarar kanka, domin ba za ka yaudari Allah ba cikin rayuwa da kake yi a cikin wannan duniya. Ka kuma kwanta sanin cewa wata rana da shike Allah ya sani duka, za a zo a bayyana maka wannan ayyukanka, kuma za a sharanta kowa bisa ga ayyukansa da yana aikatawa a wannan duniya. Da shike Allah ya sani duka, dan uwana, ka zama mai bi na gaskiya. Ka rungumi Yesu ya zama jagora na rayuwarka. Kira zuwa gare ka da wannan sa’a shine, ka tuba, ka bar aikata zunubi, ka yi abin alheri a kowane lokaci, ka zama mutum mai ginawa ba mai rushewa, ka zama mutum wanda sunan Ubangiji ya samu ɗaukaka cikin rayuwarka, cikin tunaninka, cikin ayyukanka, cikin shiga da fitarka, ko a bariki kake, ko a ƙauye kake, ko cikin duhu, ko cikin haske, ko a sirace, ko a bayane. Ka kwanta sanin cewa Allah ya sani duka. A ƙarshe kuwa, kowa zai ba da lissafi. Idan wannan shine niyyarka, ka mikawa Yesu Kristi zuciyarka da wannan lokaci, zan so mu sunke da kai cikin ban girma yayin da za mu yi addu’a. Ya Allah Mahalici, kai masanin asirin komai da komai ne. Ba abin da ke a ɓoye a gare ka, maganarka ta bayyana mana cewa kai ka sani duka. Shiga da fitan mu duka sani. Domin haka ne mun sunke da kai a daidai wannan lokaci muna nuna kasawar mu a gabanka. Ka mana jin kai, ka mana gafara. Ka ci gaba da ƙarfafa ban gaskiyar mu da za mu yi rayuwa mai kyau wanda ya gamshi nufinka. Wannan shine roƙon mu tare da godiya a cikin sunan Yesu Kristi, domin kai ne mai ceton mu. Amen.
An ce da ƙyar na sha ya fi da ƙyar aka kama ni. Akwai mutane da yawa a rayuwarsu waɗanda suka fara ayyuka masu kyau amma sai suka tsaya a kan hanya. Za ka ga mutum ya wayi gari da ƙuduri mai kyau, sa'ad da ya je abin da yake son ya yi domin bai samu biyar bukata ba, sai ya samu karaya a cikin zuciyarsa. To, idan fa ka sa abu a gabanka, wataƙila a wannan yini na yau da ya ƙare, ba ka iya cimma wannan abin ba, ko ko haƙanka bai cimma ruwa ba, to ya kamata kada ka samu karaya, amma ka kasance da ƙarfafawa a cikin rayuwarka. Ko kai mutum ne wanda yake idan ka fara abu, saboda wuyansa ko ko bai tafi yadda kake tunani ba, kakan watsa da shi akan hanya, wannan ba rayuwar mai nasara bane. Irin wannan rayuwa ba na mai samun ci gaba bane a cikin rayuwarsa. Idan ka bar abin da ka fara baka karasa shi ba, wataƙila da kiris ya rage da ka cimma burinka. Akwai mutane da yawa da suka samu ci gaba, suka samu dukiya mai yawa, domin sun je sun karasa aikin da wani ya bari ne bai karasa ba. Akwai labarin wani da ya je haƙan zinariya, ya yi ni yana haƙa, bai samu ba sai ya bari. Da ya rabu da wannan gurin, wani ya je da ya haƙa da kaɗan kawai sai ya cima wannan zinariyar, shi ne sai ya ɗiba ya tafi da shi. Saboda haka idan a yi ni yau ba ka samu biyan buƙatan abin da ka soyi ba, akwai gobe kada ka karaya, domin Allah ya sake baka dama a cikin alherinsa domin ka ƙarasa abin da ba ka iya ƙarasawa ba. Kada ka gani cewa kai a wannan yini bai yi nasara ba, gobe ba za ka samu yin nasara ba. A'a, ya kamata a ce da ƙyar na tsira ina ganin ya fi da ka ce da ƙyar aka kama ni. Idan muka duba bisa ga zancen da muke yi, gwamma ka ce da ƙyar na samu nasara akan wannan abin da na yi, da ka ce kaɗan ya rage da na yi nasara akan wannan abin da na yi. Ka kasance da wannan tunani, ka roƙi Allah ya baka bacci mai ni'ima domin gobe ka cimma burinka.
A nan za mu da sa'aya, sai kuma idan Allah ya sake kai mu wata zarafin za mu kawo wa mai sauraro wata sabuwar shiri. Sai a yi ƙoƙari a ci gaba da yin bimbini a kan ababen da an fito ji a shiri na yau. Na gode maka da gaita 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su samu wa'innan albarkun. Ina godiya zuwa ga duka wanda sun tallafa a shirin na yau da kuma makon gaba daya. Ina cewa Ubangiji ya yi muku albarka tare da mu a nan, kamar su abokan aikina da suke tallafawa Eze Elewemci da kuma Omolayo Olushola Jegede. Ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, gama babu rashi ga masu tsoron Allah. Yayan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba.